Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Lomar da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 28 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji matsayin shugabannin addinai kan tashin hankula, za kuma a ji cewa a jihar Niger an shiga yaki da kwaya musamman ma tsakanin matasa.
Wasu ma masai suke shaka, wasu na samun kashin ko kadangare ne to nade shi kamar taba kamar wiwi su sa.
To Allah shi kyauta, kamar kowace ranar Talatar Baba ya kuma kiri na tafi da shirin a dawo lafiya, za kuma aji Sulaiman Muna Barma da sharhin jaridun Niger, muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Yan sanda a Iraki sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a wata kasuwa mai farin jini da ke bayan garin Bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane 11. Jami'ai sun ce akalla waɗansu mutane 26 suka ji raunuka a harin da aka kai a kasuwar Narawan da ke kudu maso gabashin Bagadaza. Wani jami'in tsaro ya ce waɗansu 'yan ƙunar baƙin wake guda biyu ne suka buɗe wuta kan farin kaya a kasuwar jiya Litinin da dare kafin suka tarwatsa kansu. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin a wani saƙo da ta buga a kafar watsa labaranta ta Amaq. Bayan ganawarsu da shugaban Amurka Donald Trump, 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican sun ba da tabbacin niyyarsu ta kaɗa kuri'a kan gagarumin tsarin haraji a mako mai zuwa da zai zabtare harajin kamfanoni na dindindin, ya rage harajin da ma'aikata ke biya a kan albashinsu na ɗan ƙaramin lokaci, ya kuma ƙara yawan bashin da ake bin Amurka da sama da dala triliyan ɗaya. Shirin da aka yi wa wannan mako shi ne a kaɗa kuri'a a kan dokar haraji a majalisar dattijai, in ji gagarabado masu rinjaye John Corin na jam'iyyar na jihar Texas. Manufar ita ce a sake zaburar da tattalin arzikin ƙasa. Jami'an ƙasar Turkiya sun ce suna zuba ido su gani ko Amurka za ta cika alƙawalin da ta yi da suka ce shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa takwaran aikinsa na ƙasar Turkiya a makon da ya gabata na daina sayarwa mayakan Kurdawa da makamai da ya taka rawar gani wajen murƙushe mayakan IS a Siriya. Prime Minister ƙasar Turkiya Mevlut Cavusoglu shi ne ya sanar da alkawalin yayin taron manema labarai jim kaɗan bayan tattaunawar shugabannin ta wayar tarho a ranar Juma'a. Sai dai sanarwar ta fada White House ta fitar da ta bayyana tattaunawar ta wayar tarho da shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan ya yi da ta yi taka tsantsan. Ta ce Trump ya kuma shaidawa shugaba Erdogan dangane da gyaran fuska da ake yi game da wannan lamari na goyon bayan da muke ba abokan ƙawancenmu da ke Siriya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hukumance an yi baikon yarima hari na Burtaniya da 'yar wasan fina-finai ba Amurka Meghan McCale. Mahaifin hari yarima Charles shi ne ya sanar da haka a wata sanarwa jiya Litinin. Sanarwar ta ce mai martaba yarima Wells yana farin cikin sanar da baikon hari da Miss Meghan McCale. Sanarwar kuma ta ƙara da cewa za a yi auren ne da kakar shekara ta 2018, za a kuma ba da ƙarin haske a kan bikin auren nan gaba. Iyayen Makel su ma sun fitar da tasu sanarwar, suka ce muna matuƙar taya Meghan da hari murna. Makel tana da ruwa biyu, mahaifinta Bature ne, mahaifiyarta kuma baƙar fata. Makel ta ce ta ji takaicin yadda kafofin yaɗa labarai suka riƙa bibiyar jinsinta, sai dai ta ƙara da cewa ita da hari ba su taɓa mai da hankali a kan wannan ba, muna mai da hankali ne kawai a kan yadda rayuwarmu za ta kasance, in ji Makel.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan murnin Washington DC. To bari mu fara daga Abuja Najeriya inda shugabannin addinai ke taraba addinai da aqidojin tsanani da tashin hankali. Nasir Adamu Ilkaya Gareka.
Bakewa da addini wajen kai hare-hare na ta'addanci ya sanya shugabannin musulmi da kirista a Najeriya nesanta addinan daga wannan ɗabi'a. Harin makon jiya kan masallaci a Mobi inda fiye da mutum 50 suka rasa ransu da wasu hare-hare da ke faruwa arewa maso gabashin Najeriya da fitinar kabilanci da kai rikide, hakan ya sanya shahararren malamin Islama Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina nuna matukar damuwa.
Jihadi ma a inda ma ake jihadi, Annabin rahama da duk wani jagora yakan sanar da komandoji cewa banda kashe yara kanana, banda kashe mata, banda kashe masu ibada da suke cikin ibadarsu, banda kashe manoma da suke wurin aikin nomansu ko kasuwanci da sauransu. Ma'ana waɗanda ke fada da mu sune abokana fada, waɗanda suke neman al'umma musulmi su kashe, wanda kuma kowane irin society ya yadda da mutum ya kare kanshi a yayin da aka zo ana neman azizdan jinin shi.
Shegiya ko Musa ya ba da wata shawara kan yadda yake ganin za a ƙara dakile ayyukan miyagun iri.
Ina kuma kira da babban murya ga sojojin Najeriya su dauki hikimar biyan lada da kuma alƙawalin boye sirri ga duk wanda ya zo ya tona asirin waɗansu waɗanda suke so su je su zubba jini mutane a coci-coci ne ko a masallatai ne da sauransu. An gwada a ƙasashen duniya da dama, an samu nasara a kan shi.
A ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka a Abuja, shahararren mai bushara Pastor Wide Buru ya ce addini zaman lafiya yake koyarwa.
In ka ga mai fadan addini ni a fahimta na jahili ne, amma babu addini da ya ce a yi fada ko a kashe mutum. Kashe mutum ba gaire ba dalili, sabani ma a cikin addini. Akwai yadda addini ta tsara, in mutum ya yi wannan laifi ga hukuncin zai mai, ga wurine za su aiwatar da wannan hukuncin. A rabi da guzuma ana harbin karsana. In yau Krista ya yi abu da ba daidai ma, yakwai ce wani mutum ya yi haka sai ce ai Krista ya yi. In wani abu ya faru musulmi ne ya yi abin sai a ce ai musulmi ne suka yi. Alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyin addinin ba adalci bane. Babu addini da ya koyar da fada koko a kashe mutum, babu gare, babu dalili.
Najeriya ta sha fuskantar fitina ta hanyar shiga rigar addini, kabilanci ko bangaranci. Nasiru da Mali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba ga wannan.
Ani ya zaki mama baba ce ane aka tabi kana mai dake dan Musa
ali
bam bam baba kalade madan wanda duka ji an ce mai ane aka tabi kana ta fada ane ce ba shi da ali can zuci
Yeah, that's
zo a gaida marigayi Mahdi mai dogon zamani. To yanzu kuma bari mu kada jihar Niger Nigeria, inda aka kaddamar da yaki da rashin ayyukan yi da kuma shan magan kwayoyi tsakanin matasa. Mustafa Nasir Batsari, gare ka.
Batun illar shaye-shayen miyagun kwayoyi a tsakanin matasan Najeriya shine ya dauki hankalin masu jawabai a wani babban taron yayi wasu matasa 125 da suka koyi sana'o'in hannu a jihar Niger Nigeria. Gidauniyar Sani Bello ce dai dake garin Kwantagora ta dauki nauyin koyar da waɗannan matasa da akasarin su sun fito ne daga gidan iyalai masu karamin karfi. Alhaji Usman Sani Bello shine mataimakin shugaban wannan gidauniya, yace ko baya ga horar da matasan suna kokarin fadakar da su akan illar shaye-shayen miyagun kwayoyin.
Wato wannan illan shaye-shaye da yake a wurin matasa ya zama wato wani irin tashin hankali, wani fitina, wani bala'i, kuma wannan abin babban illa ce a gare mu. In ba mun tashi tsaye ba mun yaki akan wannan abin zai zo cikin karfin mu, kuma wannan tunai ba gwamnatin mu na Arewa ba su hada hannunsu a yaƙi chemist din da suke sayar da abubuwan nan, a hana sayar da abubuwan nan.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya halarci wannan taro ya ce batun shaye-shayen fa na matukar damun su.
Ai maganar shaye-shayen nan ma shi damun mu, kaji yanda aka yi bayani wasu ma masai suke shaka, wasu na samun kashin ko kadan gare ne to na dishi kaman taba kaman wiwi su sha da sun sha sai ga su shi fita aiki. Duk wanda yake cikin shaye-shayen kwaya to bai ma na tsuba balle haka koyam shi na
masa. Sanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Alhaji Sa'ido Abdullahi ya ce koyar da sana'o'i ga matasan yana da amfani, amma akwai buƙatar wayar da kansu.
To at least wayarwa yana da muhimmanci, ya gane muhimmancin abin da ake, ana so ne a taimake shi, a taimaki rayuwar shi. Da zaran an yi wannan wayarwa din, dan sai koyan sana'a yanzu.
Daga bisani dai naji ta bakin wasu daga cikin matasan da suka koyi sana'o'in.
Sunana Aisha Abdullahi. Akwai amma abubuwa da yawa. Farko dai ina daga catering department ne watan na dafa abinci.
Sunana Victor Mora. Na koya ni computer engineer ne, na koyan da ake gyara computer.
Babban director wannan gidauniya Mr. Zakari Ikani ya ce matasa sama da 800 ne suka koyi sana'o'i daban-daban da za su iya dogaro da kansu a ƙarƙashin wannan gidauniya daga shekara ta 2011 zuwa yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida Mustapha, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Baba Ku Makeri ya gabatar mana da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake muku sallama a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da kawo muku hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwali da Ahmad Tijjani Muhammad, muƙaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsari na jihar Kano. Idan mai saurare bai manta ba, a wancan mako hirar ta kai inda baƙon namu Ahmad Tijjani Muhammad yake cewar ana samun ragowar yawan hatsarin mota a Najeriya, amma ƙaruwar yawan mutane da motoci shine ke sa ba a ganin saukin hatsarin, inda shi kuma wakilin namu ya yi masa tambaya yana cewar
gashi kace yana raguwa alƙalman nan, amma duk shekara ko kuma ma wani zango na shekara kukan fitar mana da alƙalman nan, sai kaga in kuka faɗe su sai kwakwalwar mutum ta buga. Kenan za a iya cewa duk da haka ana samun cigaba?
Duk da haka ana samun cigaba, saboda in ka kwatanta shi da na shekara ɗaya, biyu, uku na ba, sai gani wannan shekaran ya ragu. Kuma muna fata haka zai cigaba da raguwa har lokacin da Allah zai sa ku kasance mu a cikin ƙasashen da suke samun ƙarancin accident a hanyoyinsu, izinillah.
Wai baya ga ɗabi'un masu amfani da ababen hawa ko ita kanta hanya, menene kuka gano cewa misali yana taimakawa wurin afkuwar alƙalman da ake samu na yawan hatsura ko a jikata ko ma a rasa rai?
Dama ai abubuwa uku su ne mahimmai masu jawo hatsari. Na farko shi direba mai tukin mota misali. Na biyu environment, hanya. Na uku ita kanta mota. To ko da wa'incan guda biyun da hanya da motan suna iya kawo hatsari, to za ga cewa shi direba shine dai number 1. Misali idan ka san hanya daga nan zuwa wuri kaza bai da kyau, ai a matsayinka na direba mai hankali sai kai ne sai ka tafi a hankali. Misali nake baka, motan nan kai ne yake da ita, kai kamata ka rika cikin dinta kullun gari waye kafin ka tuka. Misali zaka duba wasu abubuwa wanda zai tabbatar maka motan nan tana cikin lafiya ko ba ta cikin lafiya kafin ka tuka. To idan baka yi waɗannan abubuwan ba, to aka je aka sami wani abu laifin da zai dawo kanka. To in ka cire waɗannan guda biyu za ka cewa attitude kamar da na ce maka, halayen mutanen mu shine kan gaba wurin jawo accident. Misali kamar da na ce maka, a yau muna da direbobi wanda suka tashi daga nan Kano misali zuwa Jos, waya ana musu kirari ko Jos ko Lahira, tafiyan da suke na gudun wuce sa'a, sai ga mutum yana tafiya akan kilomita 120, 150, wani 180, ina hanyar da za ka yi wannan gudu a Najeriya? To za ga wannan daga ɗabi'a ne na mutum. Za ka ga mutum yanzu ka fita za ga irin loading da ake ma mota. Wannan lodin idan kowane mota da ka gani akwai ka'idan nauyin da ya kamata ta dauka, kana wuce wannan ka'idan, to ita ma za ta fara maka nuna maka wasu ɗabi'u na rashin da ita kanta mota. Na biyu, balance ɗinta
daidaituwanta
akan hanya zai, saboda ita kanta tana kan kamar spring ne ai, kuma an saita ta akan wani nauyi, idan nauyin ya wuce za ka ga zai affecting balance ɗin mota din. Control system da steering da menene duka yi depending akan balance din na mota. Ita kanta tayan akwai nauyin da ya kamata ta dauka, in ya wuce wannan zai shafe ta, tana iya fashewa ko yaushe. So da yawa za ka ga cewa direba ya dauki mutane a gaba, tsakanin direba da kofa ma sai ka ga mutum wai suna kiran shi aljihu, sai ga direba yana kokarin taka burki amma yana taka kafan wani saboda mutanen da ya sa. Dan me kana tukin mota zaka sha abin maye? Kowa ya sani cewa da ka sha wani abu na sa maye zai shafi reasoning naka, tunaninka, da inda kake lissafin abubuwa da zai shafa. Shi yasa zaka ga mutum yana ganin mota ya shige ta, amma shi a tunaninsa saboda ya sha wani abu gane yake kamar zai wucewa kafin motar ta zo. Zaka ga mota na zuwa kai kuma kana overtaking. To yawa, to za ka ga duk abin irin yawancin abubuwan da suke kawo accident a Najeriya daga ɗabi'un direbobi ne.
To amma yayin da kake wannan bayani komanda, sai mai saurare ya ce to ina jami'an ku suke, domin kamar yadda kai bayani a baya shine hususan an kafa ku ne don ku lura da waɗannan abubuwa.
To ai yanzu ba mu iya kasancewa ko ina a lokaci guda. Misali in ka tashi daga nan zuwa Kaduna ba za ka iya ganin mu kowane kilomita da ka ga mu, ko da yake mun yi kokari, hukumar mu ta yi kokari ta sa ofisoshi office bayan kowane 50 kilometers. Misali in ka tashi daga nan Kano kana zuwa Chiroma akwai office, daga nan zuwa Chiroma is about 50 kilometers also. In ka tashi daga Chiromawa za ka je ka tashan yari, nan ma akwai office, daga tashan yari Zari akwai office, daga nan Birnin Yaro akwai office kafin ka je. To duk wannan kokari muke yi musa jami'an mu. To amma tsakanin waɗannan ofisoshin inda muke ije mutanen mu suna aiki, sai anan ne abubuwa da yawa suke.
To bari mu tsaya anan, sai kuma sabon mako za mu ci gaba da kawo muku wannan hira. A madadin bakon namu Ahmad Tijjani Muhammad, mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira a jihar Kano, da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yako Makeri ne daga Washington nake sallama. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta ruwaito cewa matakin cafke tsohon ministan harkokin wajen kasar Senegal Cheikh Tidiane Gadio biyo bayan binciken hukumar FBI da ya tabbatar da samunsa da laifin cin hanci. ya tayar da hankalin wasu kusoshin gwamnatin jamhuriyar Niger waɗanda ake zargi da harkallar uranium gate, wace a yayinta aka karkata miliyan 200,000 na sefa bayan sayar da karfin uranium ta bayan fage. Jaridar Le Republican ta bayyana cewa cin hanci ya fara kamari a makarantun sakandare mallakar gwamnatin Niger, inda bayanai ke nunin wasu shugabannin makarantun sakandare da haɗin gwiwar wasu manyan jami'an ma'aikatar ilimi na bayar da gurbin karatu ga ɗaliban da aka riga aka kora daga makarantu masu zaman kansu saboda rashin yi wa malamai da'a ko wasu dalilai masu nasaba da rashin hazaƙar karatu. A taƙaice, sun mayar da makarantun gwamnati tamkar mallakinsu, inji Le Republican. Jaridar Lankitar na cewa shugabannin Afirka na shirin tantaunawa da shugabannin kungiyar tarayyar Turai a taron da zai gudana a ranakun 29 da 30 ga watan Nuwamba a birnin Abidjan domin zakulo hanyoyin da za a bullo wa halin bautar da bakaken fata 'yan cilani suka tsinci kansu a Libya. Jaridar ta ce shugaban kasar Niger Wanne Tintini ya kira jakadan Libya a fadarsa domin ya yi bayani akan wannan aika-aika. Ya sha alwashin tattar dukkan masu bakin fada a ji na wannan nafiya a yayin wannan haduwa. Le Nouveau Républicain na cewa jam'iyyar NDP zaman lafiya ta fada cikin halin maraici karo na biyu a sakamakon rasuwar shugabanta Kanal Musa Mummuni Jarmakwai mai ritaya, wanne ya dare shugabancinta bayan rasuwar shugaban jam'iyyar Nafil Azal Adamu Mummuni Jarmakwai, wanda a bayan rasuwarsa baraka ta kunno kai a tsakanin wasu mataimakansa. Dalili kenan da jaridar ke cewa rasuwar Musa wani babban gibi ne ga jam'iyyar ta ANDP zaman lafiya. Yayin da Le Horizon ke cewa Niger da kanta ce ta girgiza a sakamakon wannan rashi saboda yadda aka san Musa Jarmakwai da kishin ƙasa da mutunta jama'a, sannan yana daga cikin sojojin da ake ganin basu damu da daular duniya ba, kamar yadda ya gwada a lokacin da yayi watsi da tayin da aka yi masa a 1999 lokacin da sojoji suka buƙaci ya ja ragamar mulkin rukun ƙwarya bayan kifar da janar Ba'are mai nasara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Muryar Amurka, sunana Bako Arjike, direban waje daga garin Wamba, ina jin kunyar mai nasara na jihar Nasarawa. Ra'ayina akan maganin Telegate ne wanda ake samu da shi, ina zan yi haka ba ya adalci.
Assalamu alaikum murai Amurka, daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jeja. Shawara ga janar Muhammadu Buhari, in gaskiya ne ka ba gwanoni kuɗin da za su zai amfani shi da gratuity da sauransu da tallafin da ka ba su, idan ba su bayar ba ka san mataki wanda za ka ɗauka. Kwace kuɗaɗen da ka ba su don ka taimaka ma al'ummarka su samu walwala da sa'ida. Wallahi general, yanzu 10,018 ba su riƙe rayuwa. In dai ana son a samu karantarsu da ilimi da ingantaccen al'amura ƙasa gaba, ba mu da uwa, ba mu da uba, ba mu da kaka sai Najeriya. Don Allah a tsibi matsaloli na Najeriya, Allah ka dafa mana Najeriya da 'yan Najeriya.
Assalamu alaikum BOA America, Allah dai ya saka muku da alheri. Daga Musa Ovale, sarkin zuwa gorin jinjigawar Najeriya, don Allah biyu ya roƙa mana gwamnati mai adalci wannan gwamnatin Buhari kowa naka, ka taimaka mana kamar yadda ƙasashen wanda suke wanda ƙasashensu, ka ɗauke mana kowane irin faraba ne daga kan haraji ke duniya ku buta duk a ɗauke mana. Bayan haka muna son ya zama doka gaba ɗaya a hana kama mu, don mu matsan Najeriya ne kuma ƴaƴa ne.
To, masu sauraron mu, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salomon Abu da injiniyan mu Jonas Kumin, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.